نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ودي أتثبت قال مي قوى مي قوم يوندي كدر من هدوا أو النمريتشينا الصبر ليك وتر رمضان أشكرا تدبو إير تاريخ أود أربعين دشدا هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة. Wanda kuma shine daidai da daya ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya, a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda yake unguwar Use 2 a cikin birnin Abuja, don gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara. Yau muke fara wannan tafsiri muna budewa da sunan Allah, da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mun shigo cikin wannan wata mai albarka da sa'a.
Amin.
Duk alkhairan da ke ciki Allah madaukakin sarki ya sada mu da su, duk sharri ko abin ki Allah madaukakin sarki ya nisanta mu da shi. Allah ya sa muna daga cikin bayin da za a yanta a wannan wata mai albarka. Waɗanda ba su da lafiya cikin al'ummar musulmi Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke da lafiyar kuma Allah ka horar da ita cikin yi maka da'a. Allah madaukakin sarki ka saka wa wannan majalisi da shugabanninsa da alkhairi. Ubangiji ya sa dukkan abin da zamu gudanar ya zama bisa ga yardarsa ne, bisa ga soyayyarsa ne. Idan ba a manta ba, ƴan uwa, a shekarar da ta gabata mun tike da ƙarshen aya ta 82 cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Wato faɗin Allah madaukakin sarki: bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Da haka yau kenan zamu tashi farkon aya ta 83. Fadin Allah madaukakin sarki: wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Wannan shine bisa ga kyakkyawan zato inda zamu tashi. Da haka mai Allah yace:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh akhadna mithaqa bani isra'il
yana daga cikin usulubi na Alkur'ani, bayar da labari domin a dauki izina, wanda wannan yana daga cikin tsari na tarbiyya. Wani lokaci idan kana so ka tarbiyantar da mutum, ba sai ka ce da shi yi kaza bar kaza ba, kawai sai ka kawo masa wani labari, kuma musamman labarin na abin da ya faru tabbas a rayuwa. A cikin labarin zai gane ga inda akai daidai, ga kuma inda akai kuskure. Wannan shine abin da ake kira da al-ibra, daukan izina. Shine Allah madaukakin sarki yake ce da mu game da labaran Alkur'ani: laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Cikin labaran da muke gaya muku akwai daukar izina ga masu hankali. Ma kana hadisan yuftara, ba labari bane kirkirarre, a labari ne na gaskiya. Allah ya aiko annabuwa ne, mutanansa sun yi imani da shi, ga sakamakon su. Allah ya aiko annabuwa ne, mutanansa sun kafirce masa, ga makomarsu. Wannan shi ne. Haka da Allah ya bamu labarin Fir'auna, sai ya ce: inna fi zalika la ibratan liman yakhsha. Cikin duk abin da ya faru da Fir'auna din nan, da abin da ya yi, da abin da aka yi masa, akwai izina ga mai hankali. Shi ne abin da Bahaushe yake cewa gani gawa ne ya ishi wa da tsoron Allah, kuma da na gaba ake ganin zurfin ruwa. to Allah madaukakin sarki yana so ya tarbiyantar da al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake kawo mana labaran al'umomin da suka gabace mu musamman al'umar yahudawa domin sun fi kusa da mu a tarihi su ne al'umar da daga su sai mu cikin al'umomi da Allah ya yi a duniya guda 70 su ne na 69 mu ne na 70 kuma mu ne na karshe to shine Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'il kutuna yayin da muka yi alƙawari da banu isra'ilawa ana nufin ƴaƴan annabi yaqub annabi yaqub shine isra'il isra'il da yaran at-taura daidai yake da abdullahi da yaran qur'ani larabci kenan domin su a wajen su isra tana nufin abdu abdu ana nufin bawa il tana nufin allah daka idan ba yahude yace maka isra'il daidai yake da balarabe yace maka abdullahi daidai yake da kai kuma a Hausa kace bawan Allah to annabi yaqub shi ake kira da bawan Allah isra'il to ƴaƴansa guda 12 su suka haifi kabilin yahudawa 12 wanda daga cikin su akwai yusuf to shine Allah yakan kira ƴaƴan banu isra'il ma'ana jikokin annabi yaqub wannan kabila guda 12 sai yace bani isra'il ƴaƴan bawan Allah to kutuna yayin da muka yi alƙawari da ƴaƴan bawan Allah ma'ana banu isra'ilawa cikin abin da alƙawarin ya kunsa la ta'buduna illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah wannan shine alƙawarin farko an gane ko kalmar la ta'buduna illa Allah labari ne ba umarni bane kamar kace ne ba kwa bauta wa kowa sai Allah kaga ba kwa bauta wa kowa sai Allah labari ne to amma labari ne mai kunshe da umarni domin cikin salo na larabci akan bada labari amma ma'anarsa shine umarni ubangiji yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina dan dakin bauta da muka sanya a duddoran kasa dan ai mana bauta a ciki inji Allah lalladhi bi bakka shine wanda yake makka ka'aba kenan ka'aba ita ce dakin farko na bauta a duniya wanda Allah madaukakin sarki yayi umarni da ai masa bauta a wajen bayan sa akwai masallacin Qudus wanda yake Palestine bayan sa sai masallacin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji madaukakin sarki yace fihi ayatun bayyinat a wannan dakin bauta da ke makka akwai ayoyi waɗanda suke a fili abubuwan da suke nuna maka girman Ubangiji da kuma cewa lalle shi yace ayi wannan daga cikin ayoyin maqamu Ibrahim dutsen da annabi Ibrahim ya rinka takawa lokacin da zai gina Ka'aba wanda yana nan yanzu an sa shi a gefen Ka'aba an sa shi a wani gidan gilas wanda aka yi masa rodi ko aka yi masa kwalliya da ruwan gwan idan mutum ya gama dawafi guda 7 zai zo wajen yayin sallah wattafizu min maqami Ibrahima musalla to asalin in ka lura da kyau in ka je wajen cikin gilas din zaka hango wani dutse dutsen akan sa annabi Ibrahim ya rinka takawa a matsayin sakafir lokacin da ginin Ka'aba yayi tsawo to lokacin da annabi Ibrahim yake taka dutsen sawun kafarsa ya fito Allah ya aje haka ne dan ya zama alama ga ƴan baya in an gaya maka labarin a ce maka gashi ma je ka gani dan ka rada imani ubangiji madaukakin sarki yace wa man dakhalahu duk wanda ya shiga garin makka kana aminan ya zama amintacce a shari'ar musulunci ma'ana ba za a taba shi ba to cewa wa man dakhalahu kana amina labari ne amma labari mai kunshe da umarni abinda Allah yake nufi wa man dakhalahu fa aminu duk wanda ya shiga ku kyale shi yanzu da zaka rariki wani ya tafi a guje yana shiga Ka'aba ya sha labari ne amma da umarni to anan ma la ta'buduna illa Allah ba kwa bautawa kowa sai Allah abin nufi kar ku bautawa kowa sai Allah to wannan kuma shine mafi girman umarnin da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani babu wani umarni da Allah ya yi a Qur'ani wanda ya kai kar a bautawa kowa sai shi girma babu shi yasa Allah yake ba mu labari kowane annabi da ya aiko wannan shine umarnin farko da ya bashi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut mun aika wa kowace al'umma da manzo da saban a bauta wa Allah a nisanci bautar wani Allah ma'ana kar ai shirka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ban aiko wani manzo ba kafin ka face sai da nayi wahayi gare shi cewa ya gaya wa mutane babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai ni a bauta mu to da aka cewa la ta'buduna illa Allah ta fuskar ma'ana daidai ke da la ta'budu illa Allah kar ku bautawa kowa sai Allah sai dai can an kawo da sigar khabar amma ma'anar sa shine al'amru kamar yadda Allah yake wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu an gane ko da aka bautar Allah tare da tauhidi shine mafi girman umarni da Allah ya ba gare mu mu kadai ba ga dukkan wata al'umma a duniya yahudawa an gaya musu wannan nasara an gaya musu wannan mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim salihu shuaibu dukkaninsu shine Allah yake ba mu labari ma a wasu wajaje a qur'ani daki daki billahi billah inna wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud aqahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan aqahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wannan shine asalin addini tauhidi ba a sabani a cikin sa al-imam ibnu kasir yace wa hadha huwa a'lan huquqi wa a'zamuha wannan shine mafi daukakar haƙoƙi kuma shine mafi girma haƙƙin Allah akan bayi na akadaita shi da bauta sai yace wa huwa haqqullahi tabaaraka wa ta'ala wanda shine haƙƙin Allah mai girma da daukaka ayyu ubada wahdahu la sharika la na akadaita shi da bauta shi kadai kar a hada shi da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin mu'adh al-jabal mu'adh yake cewa kuntu rabiban nabiy sallallahu alaihi wasallama zata yau wata rana annabi ya goya ni akan dabba muna tafiya sai ya ce ya mu'adh ya kai mu'adh mu'adh ya ce qultu labbaika wa sa'adai sai na ce ya ma'aikin Allah na amsa na kara amsa sai ya ce atadari ma haqqullahi 'ala al-ibad ka san me haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da ma'aiki kadai suka sani sai manzo Allah ya ce haqqullahi 'ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi alla yushriku bihi shay'an kar su hada shi da kowa a cikin bauta an gane ko wa haqqul ibadi 'ala Allah su kuma bayi indai suka yi wa Allah tauhidi ba su shirka ba ba su hada Allah da wani abauta ba to shi kuma Allah haƙƙin da ya lizumta wa kansa game da bayi alla yu'adiba man la yushriku bihi shay'a ba zai wa wanda bai masa shirka ba azaba a wannan hadisin na Abu Zar al-Ghifari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna malamai suka ce ana nufin koda ba ta farar daya ba mutum zai mutu yana ayyukan sabo amma in dai ba su kai shirka ba to watan wata rana sai Allah ya sa shi aljanna koda da farko ya kai shi wuta amma in dai kaga mutum an sa shi a wuta an rufe an ce khalidina fiha ba zai fita ba to da shirka ya mutu ko mun kankantarta domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa indai an masa shirka amma duk abin da bai kai shirka ba yana gafartawa ga wanda ya ga dama Allah ka gafarta mana
amin
Abu Zar yace nace da manzon Allah wa in zana wa in saraka in mutum ya mutu baya shirka ko yana zina ko yana sata za a sa shi aljanna manzon Allah yace wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata cewa ko yana zina ko yana sata ana nufin zina da sata ba su kai shirka ba amma yau zaka sha mamaki mushriki sai ya rinka yi wa mai zina kallon kafiri bayan shi ne tantagare kafiri mai zuwa wajen boka sai ya rinka kallon barawo shine mai laifi shi ba mai laifi bane takat satar ta fita sa domin kai Allah kake wa sata zaka mu gane girman shirka to sannan cewa ko yayi zina ko yayi sata ba falasifi ake bayarwa na kaje kai zina kai sata ba kar ka fahimci haka in ka fahimci haka ka fahimci kuskure amma ana so a nuna maka ne zinubai mataki mataki ne akwai mafi muni akwai mai dan sauki sauki wai kibiya a ido da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa wa in zana wa in saraka shi kansa Abu Zar yayi mamaki wa in zana wa in saraka sai da ya maimaita sau uku ma'aikin Allah kace zai shiga aljanna ko yana zina ko yana sata qala wa in zana wa in saraka ana uku manzo Allah ya ce ala ragami an fi Abi Zar ko Abu Zar baya so wannan alƙawari ne Allah ya yi da aka ya'yan uwa wannan yana nuna mana girman hadarin shirka mu guji shirka ko mun kankantarta ko mun girmanta yana daga cikin shirka rantsuwa da wani Allah ko waye wannan wani Allah ba ko annabi ne kace na rantsa da annabi shirka kai manzo Allah yace man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsa da wani Allah yayi shirka sai dai ba shirkar da take fitar da kai daga musulunci ba amma dai ita ma sunanta shirka da aka kabatta riya shirka ce yin aikin Allah dan wani Allah ya gani manzo Allah yace al yasiru min arriya'i shirk riya ko mun kankantar ta shirka ce ka kulla wata laya a hannu za ta baka tsaro da kariya ka sa wani zobe na sa'a ne ka sa wani kafan rago na tsaron gida ne duk shirka ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun manzo Allah yace man allaka tamima faqad ashrak duk wanda ya raya laya ko sakandami ko guru to yana shirka an gane ko Allah ya tsare mu da shirka
amin ba da lafiya
to bayan mafi girman haƙi wanda shine haƙin Allah sai Allah madaukakin sarki yace wa bil walidaini ihsanan iyaye bi kuma a kyautata musu ma'ana hatta a addinin yahudanci a addinin nasaranci ana girmama iyaye bayan tauhidi to amma me yasa zamu ga da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba suna da karancin biyayya ga iyaye ba sa ɗaukar iyayensu da kima da daraja da mutunci yanzu idan ka je kasashen turawa inda ake ganin su suka fi wayewa ka kalli yadda ƴaƴa suke mu'amalantar iyaye mu'amala ba kyau ba kulawa idan yaro ya zama dan shekara 18 ya zama mutumin kansa za a raba shi da iyayensa ba su isa ba su gaya masa ba daɗi in suka gaya masa abin da baya so zai iya kai su ƙara dan da ya fi kowane ɗabiyayya shine wanda zai ɗau iyayensa ya kai su gidan raino na gajiyayyun tsofaffi a shekara in shekara ta ƙare ya kawo musu fulawa wannan shine da mai albarka a turai mun ba haka musulunci yace mana ba musulunci cai ka girmama iyayenka ka mutunta su kamar ta ba su wannan yana daga cikin haƙƙin da Allah ya dora maka yana daga cikin alƙawarin da Allah ya yi da bayinsa cikin littattafansa da kuma shari'ar da ya aika annabawansa da ita shi yasa babu wanda yake girmama iyaye sama da wanda yake addinin musulunci kuma yake bin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji madaukakin sarki ya hada haƙƙinsa da haƙƙin iyaye dan ya nuna girman haƙƙinsu ba wai dan su din daidai suke da shi ba a'a amma dai in ka cire haƙƙin Allah a duniya a kanka to ba haƙƙin da yake da girma wanda ya biyo baya sai haƙƙin iyayenka wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا duk inda Allah yace ai masa bauta sai yace kuma a kyautatawa iyaye to da haka hakkin iyaye yana da girma akan bil adama iyaye guda biyu uba da uwa kalmar walidu a larabci ana nufin mahaifi da hausa to amma larabawa suna da wani abu da suke ce da shi taglibi akwai tasniya akwai taglibi tasniya a maida abu ya zama biyu a madadin daya cikin lafazi daya an gane ko kaga mu a Hausa ba mu da wannan Bahaushe ba zai ce da kai uba biyu ba sai ya kara lambar biyu to ba da lambar biyu ba kawai ka ce uba a gane biyu kake nufi shine dual plural Larabawa suna da shi shine tasniya walidani ana nufin uba guda biyu kaga mu sai da muka ce guda biyu sannan aka fahimta to su suna da wannan to sannan kalmar walidan ba ana nufin uba uba ba a'a uba da uwa domin duk dan adam uba da uwa ne suka samar da shi bayan kudirar Allah da namiji da mace an gane ko to amma a larabci anan sai aka rinjaye da bangaren namiji akan bangaren macen a sunan ko a kalmar kwata-kwata babu lafazin uwa ba a ce ba uba da uwa sai aka ce uba biyu to uba biyu ko ana nufin uba da uwa ai ba uba da uba ne suke bada da ba uba da uwa ne to yanzu an dauki uwa an sanya sunanta a cikin na uba kuma an ninka ya zama biyu wannan shi ake kira da taglidi Larabawa suna da wannan dan takaice magana kamar rana da wata a madadin su ce da kai ash-shamsu wal qamaru rana da wata kaga kalmar ta yi tsawo sai su ce qamarani wata biyu ana nufin wata da ƴar uwarsa ne rana kamar dhuhurani الظهر والعصر مغرب الظهر ده العصر ابدا دين بلاربي ya tsawaita maka magana kawai ce az-zuhur wal asr az-zahr da al-asr sai ce zuhurani az-zahr biyu ana nufin az-zahr da ƙuwwar ta al-asr an gane ko, kamar isha da magriba, abada din Balarabe ya ce maka yi isha da magriba sai ya ce isha'aini, isha da ƴar uwarta magriba, ya haɗe su a cikin sunan ɗaya, kamar umarani ana nufin Abubakar da Umar, to wannan shine at-tasmiyatu ma at-taglib. Anan Allah ya ce iyaye biyu a kyautata musu, yana nufin uba da uwa, ba yana nufin uba namiji biyu ba, an gane ko? To sannan cewa a kyautata wa iyaye biyu, shin ana nufin a raba musu kyautatawar 50-50, uba kai masa 50, uwa ma kai mata 50? Ba haka ake nufi ba. Me yasa muka fahimci ba haka ba? Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda Qur'ani kadai mutum zai karanta game da haƙƙin iyaye, to abinda Qur'ani yake nunawa a raba musu biyu, uwa 50 uba 50. Yanzu ka dauka kana da naira 1000 zaka ba iyayenka, to inda da Qur'ani kadai zaka yi aiki ba sunna, to zaka ba babanka naira 50 ne, ka ba babanka naira 500, ita ma ka ba ta 500, domin Qur'ani ya nuna su biyu za a kyautatawa, kenan a zahiri a raba musu daidai da daidai. To amma kuma sunnar manzo Allah ta nuna ba haka ba, wanda shi manzo Allah shine mai bayanin mai Qur'ani, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas, mun saukar maka da Qur'ani dan kai wa mutane bayani. Wani mutum yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati, waye cikin mutane yafi haƙƙin in kyautatawa? Qur'ani yace a kyautatawa iyaye, bai faɗi wa yafi haƙƙi ba. To shi wannan mutum yazo yake tambayar annabi waye fa haƙƙi, sai manzo Allah yace ummuka, uwarka. Ya sake tambaya yace thumma man, sai wa? Ya sake cewa ummuka, uwarka. Ya sake tambaya thumma man, ya sake cewa ummuka, uwarka, sai da yake masa uwa sau uku, sannan annabi yace thumma abaka, sai babanka. Kaga kenan idan raban za a yi 75-25 za a raba, kila iyaye maza su kishi ya haka haka. To an duba raunin ita mace da ɗawainiyarta, ɗawainiyar da mace ta yi wa ɗa wajen samuwarsa ta fi haɗari a kan ɗawainiyar da namiji ya yi. Imam al-Qurtubi ya ce hikimar da ya sa haka, ita uwa a wajen samuwar ɗa tana iya rasa ranta, yau da dama za ka ji an ce ta mutu wajen naƙuda, ko ta mutu bayan ta haihu. Amma baka taɓa jin an ce wani uba ya mutu saboda matarsa ta haihu ba, saboda ƙarfin hali. Shi ba zai mutu saboda matarsa ta haihu, sai dai wata cuta ta kashe shi, amma ba haihuwar matarsa ba. Tabbas shi ɗawainiyarsa ta kuɗi ce, to amma duk ɗawainiyar da za ka yi da kuɗi wanda zai ɗawainiyar rai ya ɗara ka, wannan shi Allah ya duba. Sannan su iyaye mata suna da rauni, su abin a tausaya wa dai, su kaza su kaza. Sannan a lokaci guda kuma in ka fahimta kai ɗin gata aka yi maka, ‘ya’ya sun fi raina iyayensu mata, ko ba haka ba ne? Shi yasa akwai hadisai da dama da manzo Allah ya ta jin kunnen ‘ya’ya a kan kula da iyayensu mata. Yana daga cikin fitinar ƙarshen zamani raina iyaye mata, uƙuƙal ummahat, uƙuƙul ummahat, saɓa wa iyaye mata, saboda ana ganin suna da rauni an raina su. Akwai uwar da za ka ga ko ta yi faɗa ko ta yi kuka ɗanta dariya yake, saboda ya raina ta, tana dukan ma dariya yake. Akwai uwar da za ka ga tsoron mata yi wa ɗan faɗa take, amma da dai shi ya tsorace ta, ita take tsoronsa. Amma wani uban ko bai ce in ba, tsoronsa ake. To kaga shi wannan ba ka ce ma a kyautata masa ba, kura ma ta san gidan mai babban sanda, kar a kyautata masa man a gani, ba sai a ji a jika ba. Wani ɗan da an ce ga babanka nan kawai ya isa, ba sai ya ga uban ba, ko da an ce zan gaya wa babanka ya isa, shi kenan. To sannan ita uwar da aka ce shi ɗan ya bi ta, ita kuma sai aka ce ta bi ka, ba shi kenan ba? Kai da kaya duk mallaka wuya. Yanzu mu kaddara ka zo zaka ba mahaifiyarka naira 75 a cikin 100, shi kuma baban zaka ba shi 25, ya zira ma ido, sai da ya bari ka ba shi 25 ka ba ta 75, sai ce to ke kuma kawo naki, ƙarshe duk ɗarin wajen ma ta koma wajen mai gida. Da haka kada uba ya ɗauka cewa a nan kamar musulunci ya mai da shi baya, kuma mu sani musulunci ya zo ya tadda kalubale da mata suke fuskanta, ana yanka su, ana binne su da rai, ana yi musu kaza, ba a ba su gado, su kansu an mai da su kayan gado, raba su ake yi. To shi yasa musulunci ya kwatar musu ƴanci. To amma abin mamaki a yau za ka ga wasu suna kururuwar wai musulunci ya danna haƙƙin mace. Abin tambaya, wani haƙƙin? Haƙƙin kar ta fita tsirara? To yanzu wannan shi ne haƙƙi ku a wajenku? Haƙƙin kada a tozartar da ita? Yanzu ku wannan shi ne haƙƙi a wajenku? haƙƙin a mai da ita kayan gado, haƙƙin a kashe ta da ranta, wannan shine haƙƙi. To da haka dai musulunci ya umarce mu da mu girmama iyayenmu, kuma kamar yadda na faɗa, ba wanda zaka ga yana girmama iyayensa yana mutunta su yana musu abin da Allah ya ce ai musu, kamar wanda yake bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin musulmai. Yanzu galibin shehunnan ɗariƙa abinda suke nuna wa mutane a bisu sun fi nuna wa mabiyansu girmansu sama da girman me iyaye. Sai kaga ɗaya ya watsar da ubansa amma ya je yana ta bauta wa shehu, ba zai ba ubansa ko sisi ba, amma zai je duk abin da ya samu ya zazzage wa shehu. Ai mu shehunnan mu sun suka nuna mana Allah su, to ubanka kuma shi ya haife ka, ba sai da aka haife ka san Allah ba ya nuna ma Allah, in baka zo duniya ba kuma fa. Da haka ba wanda yake da haƙƙi a kan ɗa in ka cire Allah sai iyayensa. Idan an ce Allah, saboda ana shigar da haƙƙin manzon Allah cikin haƙƙin Allah, dan shi haƙƙin Allah baya kammaluwa sai an hada da haƙƙin wa manzon Allah. Kalmar shahada bata cika sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Shi yasa Allah ya ce may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Shi haƙƙin manzon Allah ana lunkume shi ne cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala. To in ka cire haƙƙin Allah da ma'aiki a kanka, kai bil adam babu wanda yake da haƙƙi kamar iyayenka. Da haka Ubangiji ya ce mun ce da banu Isra'ilawa wa bil walidaini ihsanan, iyaye guda biyu ku kyautata musu. Kalmar ihsanan masdari ne, abin nufi ku yi musu iya abin da kuke iyawa da sunan kyautatawa. Da ba zai taba iya biyan iyayensa haƙƙinsu ba sai dai yayi abin da yake iyawa da sunan kyautatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba zai iya sauke haƙƙin da iyayensa suke da shi ba a kansa na kyautatawa, sai dai in ya same su bayi ya sayo su ya yanta. To malamai suka ce ai ba zai yiwu ba, iyayenka suna bayi kai ka zama ɗa, in iyayenka bayi ne kai ma sunanka me bawa. To kamar annabi yana so ya ce mana ni dai sai dai fa ku yi haƙuri, ba za ku iya biyan su ba, sai dai ku yi abin da kuke iyawa. Wani mutum ya ɗauko mahaifiyarsa daga Iraki a kafadarsa a gadon bayansa, ƙasa ya ƙasa ya kawo ta maka aikin haji a gadon bayansa. Yanzu duk wahalar da ake a aikin haji wanda kai da kanka ma da ƙyar kake iya taka, amma shi goye mahaifiyarsa yake yana yi da ita, da ita ya yi Arfa, da ita ya yi tafiya zuwa Mina, ya yi kwanan Muzdalifa, ya yi tawaful ifada, sai da ya gama komai a gefe sai ya ga wani ana zuwa ana gaishe shi. Sai tambaya yake wancan wane ne, sai aka ce ai Abdullahi dan Umar kenan, sahabin annabi ne, dan sahabin annabi. Mutane suna zuwa ne suna gaishe shi suna masa tambayoyi akan addini, sai jajiki ya je ya gaida Abdullahi dan Umar, sai ya ce ka ga mahaifiyata can tun daga Iraki na koyo ta a gadon baya, na zo da ita aikin haji, duk wahalar nan da ake ta aikin haji a baya na ta yi. Yace dan Allah na biya ta haƙin ta, da Allah yake in bata. Sai Abdullahi dan Umar yake ko numfashi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba. Abin nufi ka yi haƙuri ba za ka iya biya ba, sai dai ka yi abin da kake iyawa. To yana daga cikin abin da za mu iya, duk abin da iyayenmu suka yi mana kar mu nuna musu mun gaji, kar mu nuna musu mun ƙosa, su ce kawo yi haƙuri bayar, an san za ka ji ba daɗi, ai ibada kenan. Su ce bari bari, an san za ka ji ba daɗi ko kana so, ai ibada kenan. Ubangiji ya ce in ma ya bani ganna inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. In ɗayansu ya kai girma tare da kai, ma'ana Allah ya kaddara iyayenka suka yi tsawon rai suka girma tare da kai, to ka sani mutum in ya girma shekaru suka yi shekaru, yaro yake komawa ba bambanci. Baka ganin yaro ana ɗaukarsa tsoho ma in ya tsufa sai dai a ɗauke shi, baka ganin yaro ana masa tsarki tsoho in ya tsufa shi ma sai dai a yi mai tsarki, baka ganin yaro baya iya tsayawa tsoho ma in ya tsufa ba zai iya tsayawa ba. To duk irin wannan ɗawainiyar ta yarinta sun taɓa maka irinta, su ma an suka girma karama. Lokacin da mahaifiyarka za ka yi mata fitsari, haka za ta zo da jin daɗi ta wanke ma murna ma take, kana mura majina, tana ƙyanƙyamin majinar kanta amma taka ba ta ƙyanƙyami, sai ta sa bakinta a hancinka ta zuƙo majinarta, majinarka don ta zubar kai kai numfashi mai kyau. Amma fa ita tata majinar da za ta fitar da ita ba za ta iya sha ba, amma ta sha taka. Ita idan ta je yin tsarki ƙyanƙyamin nata take, amma naka ba ta ƙyanƙyami. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya ce idan ka girma tare da su, duk abin da za su yi kar ka nuna ka gaji, kar ka nuna ka ƙosa, daidai da kalmar baka da za ta nuna gajiyawarka wajen hidima gare su kar ka yi. To ina kuma ka a ce ka dake su, ina ga ka zage su, ina ga kai musayin yawu da su, wannan shi ne mafi girman sako da za ka yi wa Allah cikin haƙƙin iyayenka. amma ai akwai ƴaƴan da suke zagin iyayensu, akwai ƴaƴan da suke dukan iyayensu, to ina albarka? Wallahi ba za a taba albarka ba a rayuwa. Ya za a ji dadin rayuwa? Wallahi ba za a taba jin dadin rayuwa ba a haka. Da haka Ubangiji yace lalle ku kai matuƙa wajen kyautata musu, shine ma'anar kawo kalmar a matsayin masdari ihsanan. An gane ko? Ku yi iya abin da kuke iyawa gare su ta fuskar kyautatawa, ta fuskar girmamawa. To kuma da aka ce ihsan, kyautatawa, abin nufi duk abin da za ka yi wa iyaye banda bauta, abin da sunansa bauta, ba a yi wa kowa sai Allah. Iyaye duk abin da za a yi musu sai dai a kira shi da suna kyautatawa, ba bauta ba, kuma ba za a yi musu bautan ba. Amma sau da dama za mu ji a kalmomin Hausa akan ce an yi bautar ƙasa, a'a sai dai bautar Allah, sai dai hidimar ƙasa. An bauta wa miji, a'a ba a bauta wa miji, sai dai a yi biyayya ga miji. An gane ko? Bautar iyaye, ba a bauta wa iyaye, sai dai mai biyayya ga iyaye. Waɗannan kalmomin dole sai mun kula da su. In dai abu sunansa bauta, to haƙƙi ne na Allah, ba a yi wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce wa bil qurba, haka dangi makusanta. Duk wani ɗan adam Allah ya yi shi da ‘yan uwa, ya yi shi da dangi, kuma ‘yan uwan nan suna da haƙƙi na tare da kai. Wata hikimar Allah, ɗan adam shi ke zaɓar abokai, amma dangi Allah ne yake zaɓa masa. Amma sau da dama za ka ga mun fi kula da abokanmu sama da me? Danginmu. Abokanka kai kake da zaɓin wane ya zama abokinka, in baka ga dama ba zai zama ba sai ku raba hanya. Amma wane ya zama wanka, ya zama ƙaninka, ba zaɓinka ba ne, Allah ne ya zaɓa ma. To me yasa ka fifita zaɓinka kan zaɓin Allah? Me yasa ka fi kula da abin da ka zaɓa wa kanka sama da wanda Allah ya zaɓa maka? Kuma ɗan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai ba, ɗan adam ɗan dangi ne. Dole ne a samu uwa, dole ne a samu uba, kuma waɗannan ɓangarorin kowa yana da ɗan uwa, kowa yana da dangi. Dangin mahaifiyarka danginka ne, dangin mahaifinka danginka ne. Da haka lallai a kula da dangin uwa, a kula da dangin uba, a kula da dukkanin wani mai alaƙa da kai ta jini. Allah ne ya zaɓa maka shi, ya zaɓa masa kai, ba don kuna so ba, don wata hikima ta subhanahu wa ta'ala. Wajen kyautata wa dangi, ana kyautata wa kowa ne gwargwadon alaƙarka da shi. An gane ko? Wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya kaɗai, ko wanda kuke uwa ɗaya kaɗai. Wanda kuke uwa ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya. An gane ko? To haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mu. Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Cikin ikon Allah ya halicci dan adam daga ruwan mani, kuma ya sanya masa dangi, ya sanya masa sarkai. Ubangiji ya ce lallai Allah mai iko ne. A nan Allah ya dunkule mana danginmu, bai yi mana fashin baki ba. Amma wata ayar cikin suratul nisa yace wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura. Ubangiji yace wal yatama, kuma ku kyautata wa marayu, jambi ne na al yatim, yatim wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba. Idan mutum mahaifinsa ya rasu bayan ya balaga, to ba a ce da shi maraya. Zalla yace la yutma ba'da al bulugh, ba maraici bayan balaga. Kuma malamai suka ce in uwa ce ta mutu uba bai mutu ba, nan mata ba maraya bane, kenan maraicin ɗawainiyar kuɗi ne maraici. Shi uba shi ke ɗawainiyar kuɗi, to in babu shi ɗa ya zama maraya. Domin ita uwa ko da ita ɗawainiyar kuɗi ba nata bane, ba a ɗora mata ba, in ta yi kyautatawa ce, amma asali ba haƙƙinta bane ba, ɗaya kenan. Sannan ita uwa ko da a ce tana nan, idan akwai wata matsala ta faru tsakaninta da mijinta, misali an kai ga rabuwa, tana da damar ta ce duk abin da za ta yi wa ɗan ba za ta yi masa kyauta ba sai an biya ta. Ko kuma uban ya mutu, ɗan yana da kuɗi, ta ce to duk abin da zan maka daga kuɗinka za a biya ni. Ko tsarkin kashi ta yi wa ɗan, tana da damar ta ce a rubuta cek a biya ta kuɗinta. Tana da damar haka. To haka ne idan ɗan yana da dangin uba waɗanda suke masu kula, to uwa tana da damar ta ce ba za ta yi komai kyauta ba sai an biya ta. To idan muka lura da kyau sai muka ashi kenan ɗawainiyar kuɗi gaba ɗaya akan uba take, da ransa ko bayan ransa. To idan haka ne, rashin uba shi ne maraici. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kula da marayu, ana nufin ‘ya’yan da suka rasa iyayensu maza kafin su balaga. Da yawa za mu ga almajirai a kan titi sai ka ji suna cewa a taimake su, su marayu ne. Ga mutum gandan gandan da farfarsa, ka bar jinjirin samu da wai shi marayin Allah ne shi.
Ba da lada.
ba na yana neman a tausaya masa da haka sai ya dauki kansa sai jefa cikin marayu, to kai ba maraya bane. Rauni na rashin abin hannu ko rashin lafiya baya mai da mutum maraya, a maraici shine rashin uba kafin a balaga. To da kamar marayu addinin musulunci yayi umarni da a kyautata mu, yana daga cikin hanyar da ake samun ladan Ubangiji, ake samun shiga aljanna cikin sauri, shine kula da marayu. Kuma kula da maraya yana ja kai ma in ka bar duniya ɗayanka ba za su laƙanta ba, in dai ka kula da marayun da suka gabace ka, ma'ana na waɗanda suka mutu kafin ka, to kai ma bayanka sai Allah ya kula da naka maraye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana fil jannati ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai, ni da mai kula da maraya a aljanna haka za mu kasance, ma'ana makota ne kusa da kusa. Sannan Allah madaukakin sarki ya hana mu cin dukiyar marayu, idan an mutu an ban mana su da dukiya to mu kula musu da dukiyar su, murke amana wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ubangiji madaukakin sarki yace wala yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ubangiji ya ce wani masakina kuma ku kyautatawa miskinai, in an ce miskini ana nufin mai karamin karfi, mutumin da yana da sana'a ba zauna gari banza ba, amma sai dai Allah ya kaddara abinda yake samu na sana'ar baya iya biya masa bukata. Mu dauka kullum yana bukatar naira 1,000 don rayuwarsa ta tsaya, to amma sai ya zama in yai aiki ko albashinsa gaba ɗaya in ka lissafa a wata abinda yake kamawa kullun 188 yake samu, to kaga 188 ba za ta ishe shi ba sai dai a ci da hakuri. To irin waɗannan su ake kira da suna miskinai, su ake taimakawa a matakin farko. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce amma safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr, jirgin ruwa na miskinai ne da suke aikin fadago a cikin teku na daukan mutane. Kaga kenan ya nuna miskini yana aiki ba wai zauna gari banza bane ba, da yawa akwai mutanen da ba sa sana'a kuma suna zaune suna kiran kansu miskinai, a'a miskini yana aiki. Shi yasa manzo Allah yake laysal miskinu bihadha tawwa, masu roƙon mutane ba su ne miskinai ba, allazi taruddu lakuma aw lakumatayn, wanda in ka bashi loma ɗaya ko biyu zai jaye baka waje, a'a wannan ba shine miskini ba. Sai manzo Allah yake walakinnal miskin allazi la yajidu jinan yughnihi, miskini shine wanda bai da abin da yake isassa bukatun yau da kullum, wala yatafattalu lahu fa yatasaddaqu alayhi, wani lokaci zaka ganshi tsatsam ma ba zaka gane yana cikin bukata ba, ballanta naka dau sadaka ka bashi. Ashe kenan yagewar riga ba ita ce miskinanci ba, rashin wanka dukun ba shine miskinanci ba, kenan duk abin da shari'a ta ce ayi kaza ga miskini, muna da bukatar musa'ido mu kula mu gane menene miskina. Yanzu akwai mutumin da kawai da an ce a ciyar da miskinai, da ya fita ya ga wani mai ɗari ya riga ya gajiya shine miskini sai ya bashi, zai iya yiwuwa yagewar rigarsa ta miskinancin ce, amma zai iya yiwuwa shakatawa ce, zai iya yiwuwa matsolanci ne, yana da kuɗin ne baya so ya ci, baya so ya gane yana da su, wannan dai yana iya faruwa. To ballantana kuma nakasar halitta ba ita ce miskinanci ba, amma zai iya yiwuwa sako, zai iya yiwuwa a samu wani makaho ne kuma duk da haka talaka, zai iya yiwuwa a samu wani gurgu ne kuma duk da haka talaka, amma ba sharadi bane ba fa duk gurgu talaka ne, ba sharadi bane ba fa duk makaho talaka ne, mu kula da wannan. Shine a wani abin dariya ake cewa wai kuturu da makaho sun yi cacan baki, wai kuturu yace mu a Qur'ani ma akwai sunan mu, aka ce to ya sunan naku, yace wal masakina, sai makaho ya ce to wala kadaman nan na ta uban waye, wai ai mannan na ita ma an manne ido ke nan, to kaga wannan ba sani da Qur'ani ba haka ake nufi. Da haka Ubangiji dai ya ce a kula da miskinai masu karamin karfi, talakawa waɗanda ba su samun biyan bukatar rayuwa kullum da kullum, an gane ko? Sannan Allah ya ce a dunkule wa qulu lin nasi husnan, ku rinka gaya wa mutane kyawawan zance. Mafi kyawun zancen da zaka gaya wa mutane shine ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane, wa'azi kenan. Domin Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, babu wanda yafi dadin zance sama da wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah, wa amila salihan kuma shi ma ya sayi da aiki na kwarai. Ashe kenan zance mai dadi ba shine in gaya maka abin da kake so ka ji za kai dariya ba ko har kai dariya ba, wannan ba shine zance mai dadi ba. Amma da yawan mutane sun dauka zance mai dadi abin da zai faranta min rai wanda zan tunsure da dariya in an gaya maka, ba haka bane. A'a, abin da zai sa in gyara alakata da Allah shine zance mai dadi, ko da yayi min dadi ko bai min dadi ba, ko da da aka fada naji dadi nayi dariya, ko kuma da aka fada zuciyata ta hasala naji bacin rai. Domin a ɗabi'a ta dan adam, in dai ka gaya masa laifinsa ko da shi kake ko ba da shi kake ba, sai ya ji me ba da yasa ba shi ya ce gaskiya ba ta dadi ko. Sannan a ɗabi'a irin ta dan adam, duk lokacin da zaka ce masa yi sadaka, ai fita kuɗi ce, dan adam baya son fita kuɗi. To amma tare da baya son fita kuɗin, fitar sun kuma a gare shi ta hanyar alheri shine me, shine abu mai kyau. To da haka mu fahimci wa qululin nasu husna, ba ana nufin mu gaya mutane abin da suke so ba, wanda za su yabe mu, wanda za su yi dariya. Ita gaskiya ba haka take ba. Ita gaskiya aka san haka ce, zai iya yiwuwa ka gaya wa mutum gaskiya ta ɓata masa rai, kila ma ya ji haushinka, amma kuma wannan ita ce magana mai daɗi inda a ce mai fahimta ne shi. Misalin yadda za mu fahimta shine kamar magani ga mara lafiya. Magani bai da daɗi ga mara lafiya, amma kuma shansa shine me? Shine alheri, shine lafiya. Shi yasa mutum zaka ga in yana cin abu ya turbine fuska, sai a ce kamar mai shan magani. Saboda a ɗabi'an magani shansa bai da daɗi, amma kuma a cikin shan ne duk da ba daɗin ake samun waraka. To haka gaskiya ke, haka gaskiya take, gaskiya ta ci gare ta. Ubangiji yana umartar mu da mu gaya wa kanmu gaskiya. والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبنجي يرنس إذا زامن يتي للي أم أدن سنة شكين أسارا سيدي وند سكي إيماني سكي أيكي نجري سكي غيا وجونان سكسكيا كما سكي وجونان سوسيتي ده حقري معنا مرنك غيا وجونان مبن الله فسيد حقري أدولي أدولي كر أسكي كر أغجيا. تشيني معنا وقولوا للناس حسنا, ku gaya wa mutane zance mai matukar kyau. Kalmar ihsanan da kalmar husnan duk da suka zo a cikin wannan aya masdarai ne. Ihsanan a can wajen wabil walidaini ihsanan, amma nan wa qululun nasi husnan duk a cikin aya daya, amma dai duk masdari ne. Ya nuna kalmar alhusnu takan iya zuwa a masdari da ma'anar if'alan, ko kuma a wazani da ma'anar fu'lan. Wa qululun nasi husnan ko wa qulu lin nasi ihsanan duk ma'anar daya ce. Wa bil walidaini husnan ko wa bil walidaini ihsanan duk ma'anar daya ce. To amma saboda shi Qur'ani zance ne na Allah, kuma akwai hikima, ba a yawan maimai a cikin sa. Idan kana yawaita maimaita kalma a cikin zance, to komin dadin kalmar a ɗabi'ar dan adam sai ya ji ta dame shi. An gane ko? Sai ka ji ta dame shi. Saboda dan adam idan abu ya cika maimaituwa, kosawa yake da shi. Shi yasa akwai wani mai turanci, amma duk kalmar turanci sai ya sa I mean, to sai ya zama Mr. I mean, aka sa masa suna da ita. An gane ko? Ko kuma Mr. okay, duk kalma sai ya ce okay, to sai ya zama an sa masa suna. To zance na fasaha, ba a yawan maimaita kalma a cikinsa. Shi yasa zaka ga Qur'ani idan ya faɗi wannan kalmar, in zai sake maimaita ta sai ya nemo wata irin ta ba ita ba sai ya faɗa. Na farko dan kar a kosa, na biyu dan fasaha ta tabbata, na uku dan kai mai sauraron a ƙara maka jarin kalmomi a larabci, domin yana daga cikin abin da ke sa mutum ya goge a yare, ya zama yana da cikakken guzuri na vocabularies. Kalmomin da ka sani na yaren suna da yawa, kalma ɗaya za ka iya kawo irinta daban-daban masu yawa. To Qur'ani yana da wannan, da haka a can sai aka ce wa bil walidaini ihsanan, a nan kuma sai aka ce wa qulu lin nasi husna. To abinda ake nufi dai mu gaya wa mutane zance mai kyau, wanda shi ne mafi kyawun zance. Ka gaya wa mutane, Allah ya ce, annabi ya ce, kai musu nasiha, kai musu wa'azi. Ubangiji ya ce wa aqimus salata, ku tsaya da sallah. To idan muka lura da kyau, a tsakiya Allah madaukakin sarki bayan ya yi maganar tauhidi sai ya koma magana akan mu'amalar mutum da mutum. Haƙƙin ɗan adam ba ƙarami ba ne a shari'ar musulunci. Haƙƙin ɗan adam yana sa ka shiga wuta ko da ka tsare haƙƙin Allah. Yanzu wani taƙamarsa ai shi baya shirka, taƙamarsa tsakaninsa da Allah ba matsala, to amma tsakaninsa da mutane akwai matsala. To wannan har yanzu na zame maka alaƙa da za ka iya shiga wuta sanadiyarsa. da haka ya ɗan uwa mu kula da haƙƙin junanmu, haƙƙin makoci akan makoci, haƙƙin iyaye akan ɗa, haƙƙin ƴaƴa akan iyaye, haƙƙin abokin zama, haƙƙin abokin tafiya. Kar ka yadda ka zama mai cutar da mutane. Cutar da mutane yana iya saka ka shiga wuta. An gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta mutu amma tana da himmar sallah, himmar azumi, duk azumin litinin da alhamis ba ta fashi, duk dare sai ta tashi ta yi kiyamul layli, amma ba ta zama lafiya da makotanta. Manzo Allah sau uku ya ce hiya finnari, hiya finnari, hiya finnari, tana wuta, tana wuta, tana wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tara ni na zaune an wuce da wata gawa, sahabbai suka ce madalla, ya ce ɗan aljanna ne. Aka wuce da wata gawa suka ce tir, ya ce ɗan wuta ne. Abin nufi bakin mutane na gari in suka taru suka ce ala wadaranka, to ala wadaran ne har a wajen Allah, kuma komin sallarka, komin azuminka, komin ibadarka. Da haka abinda musulunci yake nuna mana, bayan mun sauke nauyin haƙƙin Allah, to kuma mu kokarin sauke nauyin haƙƙin junanmu. Kada makoci ya cutar da makocinsa, kada iyaye su watsar da ƴaƴayensu, kada ƴaƴa su watsar da iyayensu. Duk wani wanda ka san yana da haƙƙi a kanka, to kai kokarin saukewa. A nan Allah ya gabatar da haƙƙin mutane akan haƙƙinsa na ibada ta zahiri, ita ce sallah. Domin sai da ya ce wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husana, sannan ya ce wa aqimus sala. Abinda ake so a nuna maka, ka sani haƙƙin mutane bai gaza ba sallah wajen taimakonka da wajen sada ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce wa aqimus salata, kuma ku sai da sallah, wa atuz zakata, kuke ba da zakka, thumma tawallaytum, amma sannan daga baya sai kuka juya, illa qalilan minkum, sai an kadan daga cikin ku, wa antum mu'riduna, kuna masu bijirewa. Mana Allah yana so ya nuna mana banu Isra'ila da muka ce su wannan abubuwan ba su yi ba, to ku kuma sai ku yi. Idan kuma kuka ki kamar yadda suka ki, to da ku da su kun zama ɗaya kenan. A ƙarshen aya Allah yake thumma tawallaytum, sai kuka juya baya, sannan yace wa antum mu'riduna, kuna masu bijirewa. A larabci akwai al-i'rad, akwai at-tawalli. Wasu malaman suka ce duk ma'anar ɗaya ne. Al-i'radu shine dai at-tawalli, ka bijire ka juya baya, ko ka juya baya ka bijire, suka ce duk ɗaya ne. Kamar yadda na faɗa ne, kawai Allah ya caccanje kalmomin ne domin fasaha, dan kuma ya ƙara mana guzuri na kalmomin larabci. Inda ba haka ba, ayat za ta iya kasancewa thumma tawallaytum min illa qalilan minkum wa antum mutawalluna, amma sai aka ce wa antum mu'riduna. To amma wasu malaman suka ce a at-tawalli shay wal i'rad shay'un akhar, akwai bambanci. Suka ce at-tawalli shine juyawa da jiki, amma al-i'rad juyawa da zuciya. Idan jikin mutum yake karba abu sai ya min, sai ya juya masa. Idan zuciya take karba ita ma sai ta juya. To juyawar jiki shine at-tawalli, amma juyawar zuciya shine al-i'rad. An gane ko? Shine Allah ya ce fa'arif amman tawalla an dhikrina wattaba ahwahu wa kana amruhu furta, fa'arif anhum muntazir innahum muntazirun. Sai Allah ya ce wa idha akhadna mithaqa
wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum wa la tukhrijuna ويوم القيامة يردون إلى
Allah yake wa idh akhadna mithaqakum kutuna yayin da muka dairike alkawarinku to anan ana magana da al'umar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam an gaya musu labarin abin da ya shude yanzu kuma magana ta dawo kansu an gaya musu alkawarin da aka yi da Yahudawa yanzu kuma ana gaya musu nasu alkawarin shine Allah yake wa idh akhadna mithaqakum kutuna yayin da muka yi alkawari da ku la tasfikuna dima'akum cewa ba za ku zubar da jinin junanku ba wadansu malaman sun ce a'a ci gaba ne game da abin da aka gaya wa Yahudawa na alkawari dan haka har yanzu dai da Yahudawa ake ma'ana cikin abin da Allah ya ce da Yahudawa bayan la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana har zuwa ƙarshe to kuma akwai wannan bayanin ciko ne na wancan to kaga idan mun dauka duka da Yahudawa ake zamu ga kenan a ayar da ta gabata kenan su ma Yahudawa addininsu akwai sallah wa aqimus salata kuma addininsu akwai zakka wa atu zakata an gane ko ko shakka babu idan ka bibiya ayoyin alqur'ani zaka ga cewa addinin annabi Musa akwai sallah kafin zuwan annabi Musa ma addinan annaban da suka shude akwai sallah annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya gabaci annabi Musa amma Allah yake wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya haka addinin sa shi ma akwai sallah akwai zakka haka addinin annabi Ibrahim nesa ba kusa ba gaba yake da zamanin annabi Musa to shi ma kuma yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a to ce dai duk da an ce suna sallah mu ma an ce mu yi sallah ba yana nufin sallah su iri ɗaya da tamu bace duk da an ce suna zakka ko su yi zakka mu ma an ce mu yi zakka ba yana nufin zakkan mu iri ɗaya bace sunan ne iri ɗaya amma kowa tsarin tasa daban tsarin tasa ya danganci al'umma sa ya danganci kuma zamanin sa to da haka Allah dai ya sake cewa da su la tasbiquna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku thumma aqarrartum sannan kuka yadda da haka wa antum tashhaduna kuma ku ne shaida to anan Allah madaukakin sarki ya ce kar ku zubar da jinananku shin mutum yakan zubar da jinin kansa ne kar ku fitar da kawukanku daga gidajenku shin mutum yana fitar da kansa ne daga gidan kansa sai su malamai suka ce a abinda Allah madaukakin sarki yake nufi anan kar ku zubar da jinin yan uwanku kar ku fitar da yan uwanku daga gidajensu domin shi mutum duk abin da yayi wa kan dan uwansa kamar kansa yawa domin sakamakon kansa zai kare shi yasa Bahaushe yake cewa yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai kuma a Larabci ma haka ne Larabawa sukan ce kai kaza ga dan kanka ana nufin ga dan uwanka ka kashe kanka in ka kashe dan uwanka ka zalunci kanka in ka zalunci dan uwanka shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala talmizu anfusakum kada ku muzantawa kanku ana nufin kar ku muzantawa yan uwanku kuma yace walaula izzamitumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan ay bi ikhwanihim khairan da haka idan kai wa dan uwanka abu kanka kaiwa inna alkhairi ne ko aka san haka to abin da yasa Allah madaukakin sarki yake jan kunnan Yahudawa game da wannan su a At-Taura an hana ba Yahudi ya fada da dan uwansa ba Yahudi an hana ba Yahudi ya kori dan uwansa ba Yahudi daga gidansa to sai aka yi wani rashin sa'a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina akwai kabilin Yahudawa guda uku Banu Quraiza Banu Nadir Banu Qainuqa Banu Quraiza da Banu Nadir suna kawance da kabilar Aus ɗan Madina su kuma a Madina ɗan asalin garin nau'i biyu ne na Larabawa akwai Aus akwai Khazraj su kuma Yahudawa sai suka zo da kabilun su uku a garin to tsakanin Aus da Khazraj ɗan asalin garin Madina akwai fada tun na asali irin na lokacin jahiliya to Yahudawan Banu Nadir da Banu Qainuqa Quraiza da suka zo sai suka goyi bayan Ausu suka yi irin abin da ake cewa da suna al-hilf shine kawance domin mutanen da saboda yaki da ke gudana tsakanin kabilu to akan yi kawance na kabila a ce kabila wance kawar kabila wance ce kabila mai rauni sai ta samu babbar kabila sai su yi kawance saboda in karamar kabila ta zauna ita kadai to manyan kabilu sai su zo su yake ta su karkashe ta su mai da ƴaƴanta bayi su face dukiyarta to shine sai kananan kabilu sukan je su hada kai da manyan kabilu ai kawance shi wannan kawancen abin da yake nufi duk abin da ya shafe ni ya shafe ka idan wani yana fada da ni zaka taya ni idan wani ya ci dukiyata zaka taya ni mu fato kai ma in ana yi da kai zan taya ka idan biyan wani haraji ko diya ya kama ka to zan taya ka mu biya ni ma in ya kama ni zaka taya ni mu biya to sai zama kabila biyu daga cikin kabilan Yahudawa sun hada kai da ɗaya daga cikin kabilan mutanen Madina ita ɗaya kabilar kuma ta Yahudawa ita ce Banu Qainuqa'a sai suka hada kai da Khazraj to sai zama su kabilar Aus da Khazraj suna yaki to idan za su yaki sai kabilan Yahudawa guda biyu sai su zo su goyi bayan su ita kuma waccan kabila ta mutanen Madina ta kabilar Khazraj in za ta yaki sai ɗaya kabilar Yahudawa ta zo ta goyi bayan ta to idan aka gaba gwabza yakin sai kaga ba Yahudi ya kashe dan uwansa ba Yahudi amma ba direct ba indirect ya zo ya taimaki waccan kabilar tasa a garin taimakonta ya kashe yan uwansa Yahudawa waccan ma sai ka samu ta yi haka kuma a ƙarshe idan wutar yakin ta lafa in an zo za a farishi fursunonin yaki sai kaga ba Yahudi da nan ya sa kudi yana fanso ba Yahudi dan uwansa a can a matsayin fursunan yaki alhalin at-taura ta ce musu kar su kashe junansu kar su ci dukiyar juna kar su fitar da juna daga gidajensu to amma sai zama suna saba umarnin at-taura a fakaice ta karkashin kasa to shine Allah yake aibata musu anan yana gaya musu mun yi alkawari da ku la tasfikuna jima'akum kar ku zubar da junanku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawukanku daga gidajenku kuma akarantun kuma ku shaida ne akan haka kun tabbatar da wannan alƙawarin an yi domin akwai shi a cikin at-taura kuma kun karanta wa antum tashhaduna kuma ku shaida ne ubangiji ya ce kuma antum haulai amma sai gashi ku dinnan yana nufin yahudawa taqatuluna anfusakum kuna kashe kawukanku ma'ana kuna kashe yan uwanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da bangare daga cikinku daga gidajenku tadhaharuna alaihim kuna taimakon makiya akan su bil ismi ta hanyar sabo wal udwani da ketare iyaka wa in ya'tukum usara amma idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaki to faduhum sai kuma ku sa kudi ku fanso su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin asali fitarwar ma haramun ce akan ku an gane ko sai Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu fa ke yin imani da sashin littafi shine at-taura wa takfuruna bi ba'din kuma ku rinka kafircewa shashi to anan menene shashin da suka yi imani menene shashin da suka kafircewa aya abu hudu tace su yi amma sai suka yi shashi suka bar shashi to anan ma wani sai ya dauka shashin kaso 50 ake nufi suka aikata shashin da suka kafircewa kaso 50 ne to a ka'ida idan aka ce kai abu 100 ko aka baka aiki a cikin maki 100 sai ka ci 50 ba za a zarge ka ba wannan haka yake a shari'ar Allah kuma haka yake hatta a shari'ar masu hankali mutumin da ka bashi umarni 100 sai yayi 50 ya bar 50 ba abin zargi bane a wajenka koda ba za ka yabe shi ba amma yafi karfin zargi yanzu ba kwa ganin a makaranta a maki 100 din dalibi ya ci 40 ma yayi me yayi pass in ya kai 50 kuwa ba za ka yi masa dariya ba to haka ka'idar Allah take to amma gashi anan Allah zai zargi Yahudawa to wannan sai ya nuna mana ashe ba'ad din da aka ce afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ya za ku yi imani da shashi ku kafircewa shashi to ba 50 suka aikata suka bar 50 ba domin ga zargi ya biyo baya da domin inda 50 suka yi suka bar 50 to ba za a zarge su ba domin ko a lahira duk wanda ya je da maki 50 cikin 100 abin nufi ya je da lada 50 zunubi 50 dan aljanna ne Allah baya sa wanda ladansa 50 zunubinsa 50 a wuta duk mutumin da kaga Allah ya sa shi a wuta a lahira to zunubinsa ya dare ladansa ya je da zunubi 51 lada 49 ko kasa da haka domin Allah ya ce wa akharuna atarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an sai ce asallahu ayyatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim akwai bayin da za su zo mana sun yadda da laifinsu domin sun yi zunubi 50 lada 50 za mu yafe musu ba za mu sa su a wuta ba to sai dai malamai suka ce su ne yan tozalla arabi su ba za su shiga aljanna ta farar daya ba sai an danyi delaying din su an dora su a katanga tsakanin aljanna da wuta a juyar da su su ga wuta sai su ce Allah kar ka samu a can wai za su rufe absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi adh-dhalimin to sannan daga baya kuma sai a juyo fuskar su su kalli aljanna su ga yadda ake holewa a aljanna sai ce kai nama sai Allah ya ce to da kun yi alherin da yafi 50 farat daya can zan sa ku kuma Allah ya so ku da kun yi sharrin ma 51 can za ku shiga sai sun gama tsurewa sai ce to ku zo ku shiga aljanna
ba da ladiya
kada ka yan banu Isra'ila anan kada wani ya dauka cewa da aka ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ya za ku yi imani da shashin littafi ku kafirce wa shashi ba ana nufin rabi da rabi ba shine malamai suka ce ka duba ayat da kyau zaka ga abu huda Allah yace su yi amma sai suka daya suka yi daya suka bar uku suka daya suka bar uku ka karanta daga farko Allah yace la tasfikuna dima'akum ba daya ba kenan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqaratum antum tashadu thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wannan duk kaman sharhin bayani har yanzu dai abu bi aka fada tazaharuna alaihim bil ithmi to shine na ukun wal udwan wa in yatukum usara tufaduhum shine na hudun mana an ce da su kar su kashe ɗan uwan su kar su fitar da su daga gida kar su ce maki maki akan ɗan uwa kar kuma in sun ga kuma an kama ɗan uwa ko ina ne ko kudin su za su kare su sa kudi su je su fanso shi kaga abu hudun kenan to amma duk a cikin hudun nan ɗaya kadai suke yi wa in yatukum usara tufaduhum kawai sai suke sa kuɗi in an kama ƴan uwansu su biya musu kuɗin fansa su karɓo su amma su fa suna iya kashe nasu da kansu suna iya korar su daga gida su da kansu suna iya taimakon makiya akan ƴan uwansu sun karya uku sun yi ɗaya to yanzu dan Allah wannan sun cancanci zargi ko ba su cancanta ba to ba wai banu Isra'ilawa kadai ba ko kai a yau kake wannan ka tobarar a cikin umarni huɗu na Allah ka bi ɗaya ka bar uku ka cancanci zargi shi yasa a ƙarshe sai Allah ya ce to ba su ba ma duk me yin irin haka ƙarshensa ba zai kyau ba fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon me irin wannan aikin ba daga cikinku cikinku din nan ya shafi Yahudawa ya shafi mu musulmi in dai Allah zai ce kai uku kai hudu kai daya ka bar uku to duk me yin haka Ubangiji ya ce ba komai ne sakamakonsa ba illa khizyun fil hayatid dunya sai ya yi ta kunyata a duniya bukatar sa ba za ta rinka biya ba a duniya duk abin da ya shirya a duniya sai Allah ya tankwaban masa sai Allah ya wargaza masa ashe kenan tun daga duniya in kana so kai nasara sai ka bi Allah kuma akalla sai bin Allah ka ya zama daidai da sabanka akalla kenan 50-50 shine abin da ake cewa muna bara muna karuwa ko da sadaka yalla taba kidi taba karatu kenan a rinka daidai da daidai amma wani zaka ga kidin yake kwata kwata baya karatu wanda zaka ga karuwancin yake kadai baya bara an gane ko saban kawai yake baya alherin ko kuma percentage na alherin yayi kasa kwarai in ka hada da sharrin da yake aikatawa to sannan kace bukatar ka za ta biya a duniya wallahi ba za ka ga da kyau ba larabawa suka ce man fa'ala ma sha alqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so sai ya ga abin da baya so duk wanda ya bi ya hau dokin son zuciya zai kai shi me zai kai shi garin da na sani amma jaza'u man yaf'alu zalika minkum ba komai ne sakamakon mai aikata irin haka ba daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face kunyata da tabewa tun daga nan duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab kuma alahira za mu maida shi zuwa ga mafi tsananin azaba mana dama abin zai kare a duniya to da sauki to amma a duniya ka da ku alahira kuma ka fi da kuwa Allah ya tsare mu
amin
wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah ba marafkani bane ga buran abinda kuke aikatawa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada
amin
wanda muke kuskure Allah ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh